إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشي نرانا لتنم بيو قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة لديه إيدة أشهرين ترى wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan tara shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke jihar Borno a garin Maiduguri, a darasinmu na biyu cikin tafsirin Surat Yunus, wanda muka tsaya a jiya a kan aya ta 37, ko za mu tashi kan aya ta 74. آية 74. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نتبع على قلوب المعتدين.
نعم. الله مدعوكي سريكيك تيوى. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سنن مكا ايكو من بعده باين النبي نوح مكا ايكو رسلا وسمن زنم الى قومهم زوا متاننسو فجاءوهم بالبينات سكا زوا مسد هجوجي بينا نوكرر فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل basu kasance waɗanda suke masu yin imani ba da abinda suka riga suka ƙaryata da shi tun a karan farko. Kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin, haka nan muke rufi a bisa zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama ba mu ƙissar annabi Nuhu alaihi salam a bisa tsarin da muka ji ta ajiya, a bisa taƙaita wadda Ubangiji ya yi domin buƙatar da ake da ita a wannan sura ta bayar da wannan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam, shine don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a Makka, shine irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko. Annabawa sun fuskanci jama'ar su, sun ga ainihin toshewar ainihin basira ta jama'ar su, sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma kokarin yaki da gaskiya. Annabawa sun ga wannan, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane bako shi ma ya ga irin wannan. Don haka Allah madaukakin sarki ya ba da kissar annabi Nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama, ya lallashi sahabbansa. Bayan nan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan, bayan annabi Nuhu mun aiko da manzanni. Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi Nuhu alaihi salam, wanda shine farkon manzanni. To bayansa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa, Allah ya ci gaba da aiko su. A nan Ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba, amma a wasu guraren Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi Nuhu alaihi salam, kamar irin annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Salih, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Shu'aib da dai sauransu, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul A'raf da kuma cikin suratul Hud, wacce za ta zo nan gaba. sannan kuma zai yi a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi Nuhu akwai waɗanda ma bai ba mu labarin su ba kamar yanda yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayk akwai manzannin da mun riga mun baka labarin su akwai kuma waɗanda ba mu baka labarin su ba wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk saboda haka ba duka ne Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama labarin su ba akwai waɗanda ya bashi labarin su akwai waɗanda bai bashi ba saboda haka rusulan da Allah ya faɗa anan zai yiwu a cikin su ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafin sa alqur'ani ba amma Allah ya aiko su bayan wucewar Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce rusulan ila qaumihim rusul jam'i ne na rasul ana nufin manzanni qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam' idan akai jam'i muqabilul jam' kamar kace Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummarsa kowane manzo zuwa ga al'ummarsa wali kulli ummatin rasul kayar da Allah ya ce wali kulli ummatin wato kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban mun ce lokacin Annabi Nuhu alaihi salam al'umma ɗaya ce amma daga baya duniya tana ƙara faɗaɗa mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne da haka duniyar sai ta riga ta faɗaɗa to kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yadda take a yanzu bane ta zama kamar alƙarya ɗaya wanda yake Najeriya ya san me yake gudana a China ya san me yake gudana a India ya san me yake gudana a ƙasashen Turai da sauransu a da can ba haka bane wanda yake Najeriya bai san me yake gudana a abinda yake faruwa a Niger ba ko a Kamaru ko a Ghana domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce ba wata tare da ita haka take fahimtar kanta domin ko kula ko da nan da shekara 200 baya shekara 200 baya ba a san wata ƙasa America ba amma yanzu ba wanda bai san akwai America ba saboda an yi ta gano garuruwa da ƙasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya to kasancewar a wancan lokacin duniyar da a yayyage take a daddatsa take wani bai san da wani ba kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya mata wa'azi ya sanar da ita shi yasa Allah ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir domin mutun al-manzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya gane duniyar gaba ɗaya ba Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim fa ja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu karara wato suka zo musu da mu'jizozi suka zo musu da ayoyi suka zo musu da tsari na rayuwa wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa lallai wannan tsarin ba tsari ne dan adam ba tsari ne na Allah saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata kowa ya ganshi ya san tsarin Allah ne sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'jizozi ne abubuwa ne waɗanda suke khawariqul ada wanda annabawa suke nunawa wanda suka wuce hankalin ɗan adam abinda ɗan adam bai saba gani ba amma duk da haka Allah ya ce fa ma kanu yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ba su kasance ba masu yin imani da abinda suka riga suka ƙaryata da shi wato wannan shi zai fi baka mamaki ba halin annabi Nuhu da mutanensa ba halin annabi Nuhu da mutanensa a gabanin annabi Nuhu ba a aiko da wani manzo ba amma daga wucewar annabi Nuhu bayan Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa aka samu 'yan kaɗan ne suka yi imani da shi Allah ya halaka sauran ya bar waɗannan 'yan kaɗan ɗin su waɗannan 'yan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard suka zama su ne suka maye gurbi a duniya suka ci gaba da raye duniya daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ya zo idan mutanensa ba su gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta ɗauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayanta sai kuma ta kuma komawa ta fada cikin irin abin da waccan al'umma din ta fada akai kaga wannan shi ya fi ban mamaki a ce ga abinda zaka dau izina da shi, ga abinda zaka dau darasi, ka dau aya, amma kuma wannan bai amfane ka ba, kaga dole ne ya zama abin mamaki. Kuma cewar ubangiji fa ma kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qablu, wannan yana nuna cewa wa'azin an yi ta musu daya bayan daya, duk lokacin da manzo yazo ba sau daya zai yi shela ba, yace ni manzon Allah ne, ga hujjoji na, ga ayoyi na, ga abinda nazo da shi, shikenan yace ya gama bayani. A'a, zai yi ta musu ne yau da gobe, yayi tai ya bi su gidajen su, ya bi su gurin tarurrukan su, ya bi su a daidaikun su, ya bi su a jama'ar su. Amma duk da haka, duk da wannan naci da annabin zai yi, da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi, sai ya kasance ba za su yi imani ba. Ba ubangiji bane ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba. Ubangiji yana hayya wa dan adam damar ya yi imani. Babu wani dan adam da ake haifa face zuciyarsa abu da take, wato takaddun zuciyarsa fari kal suke, babu wani rubutu a ciki. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, abisa fitra ake haifar kowa. Daga baya ne wasu wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya, amma asali dan adam Allah ya ba shi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza. Inna hadaynahu sabila imma shakiran ko imma kafura, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ubangiji ya ba wa dan adam wannan damar ta ya karba ko ya ki karba. To idan mutum ya zamana yana, wato yana neman gaskiya, yana bincike akan gaskiya, yana kirdadan gaskiya, to ubangiji yakan bude masa hanya sai ya gane gaskiyar, sai ya aiki da ita. Idan mutum kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin ubangiji, wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyarsa, sai ya talillaba zuciyar, ya talillaba zuciyar yau da gobe, sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar, kuma na ciki ba zai fita ba, maraken da ya shiga ba zai fita ba, kuma wani mai kyau ba zai shiga ba. Wannan shine tabi'i da Allah yake cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin, haka nan muke tabi'i, muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda, masu ƙetare iyaka. Domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu, san menene za a ce sun yi laifi? Ai, Allah ne ya rufe zuciyarsu. Akwai waɗanda suna da aƙidar jabariya, wato jabariyanci, waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗi tashin su kawai ubangiji ne yake tursasa su akan wannan, don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki, shi yake tursasa su su yi natsiya. Suna faɗar haka domin a gurin su ba wani dalilin da zai sa a kama su don sun yi laifi. Ai, al'amuran su a hannun Allah yake, sai yadda ya ga dama da su. Wani ma yace to gashi Allah yace kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin, ashe ubangiji shi ya sa su akan hanyar, ba su suka zaɓi hanyar ba. Amma da zai tsaya ya dubi ayar, zai ga ubangiji yace ala qulubil mu'tadin, yace ala qulubin nasi ba. Kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke ƴan ta'adda, masu laifi, su Allah yake rufe zuciyarsu. Kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, abinda suka zama suna tsoruta, suna aikatawa na laifi yau da gobe, rana ala qulubihim, ya rufe zuciyarsu, ya yi tsatsa akan zuciyarsu. Don haka ya rufe zuciyarsu, shi yasa zunubi har kullum jawo wani zunubin yake. A duk sanda mutum ya yi zunubi bai tuba ba, to wannan zunubin yana daga cikin mummunar uqubar da zai gamu da ita tun a nan duniya. Wannan zunubin kuma ya jawo masa wani, in yayi na biyu kuma na biyu ya jawo na uku, na uku ya jawo na hudu, haka zunubin zai yi ta hawa ba daya bayan daya har ya zo ya rufe zuciyar. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa, duk lokacin da yayi saban Allah sai ayi ainihin dugo baki akan zuciyarsa, idan ya kuma yi sai a kuma yin wani dugon baki akan zuciyarsa, idan ya kuma yi sai a kuma sanya wani dugo baki akan zuciyarsa. Saboda haka hatta yusbihu qalbuhu aswada mirbadan kal kuzi mujakhiyan, yace har zuciyarsa ta zama baƙaƙiran kal kuzi mujakhiyan, kamar ka dauki kofi ka kifa shi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, ba zai san meye alheri ba, meye abin da yake na kirki yayi ba, kuma zai san na tsiya ya bar shi ba. Yadda ka san kofin da aka kifa shi, ruwa ba zai shiga ciki ya zauna ba, na ciki kuma ba zai zauna ba, zai zube. In za ka ɗau kofi ka kifa shi sama ko ba ƙasa, ka sa shi a cikin teku ka ɗago shi, me zai fito da shi? Ba zai fito da komai ba. to haka zuciyar mai saban Allah take yau da gobe yau da gobe yau da gobe shi yasa ake cewa mutun ya gujewa hatta gurin da ake saban Allah kakkaje Allah yake la taqrabu zina la taqrabu alfawahish kan ba ka je kusa da gurin domin tun kana ganin abun kana kankami idan ka baya so ya gani yau da gobe sai idan kuma ya saba to tun kuma zuciyar tana kankami yau da gobe sai ta ji kuma zuciyar ma ta daina kyamar abu to fa da zarar zuciya ta daina kyamar abu to wata rana mutum zai samu kanshi tsandum a cikin abu shi yasa aka ce kan ma ka je kusa da abu wannan shi ne rigakafi rigakafi na saban Allah kada ka je kusa da gurin ake dan yau da gobe in kana zuwa kusa da abin to za ka samu kanka ka dilbiya a ciki to shi ne nan Allah madaukakin sarki ke cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin duk masu tsoron masu saban Allah haka ubangiji yake rufe zuciyarsu wa qalu qulubuna ghul bal tada Allahu alaiha bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sun ce wai zukatansu ne a rufe saboda haka ba za su ji wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya ce a'a Allah ne ya la'ance su ya nesanta su daga rahama saboda kafircinsu saboda kafircin da suke yi wannan kafircin sai ya jawo Allah ya nesanta su daga duk abin da yake rahama ne Allah ya ce wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun haka muke jujjuya wato zukatansu da gandansu saboda kasancewar ba su yi imani da shi ba karan farko to sai Allah ya dinga jujjuya zuciyar shi yasa bawa kullun abinda yake fata abinda bawa yake fata shine ubangiji ya tsayar da zuciyarsa akan gaskiya ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da zuciyarmu akan gaskiya domin al qulubu bi yadir rahman yuqallibuha kayfa sha duzuka tammu a hannun ubangiji suke yana jiddu ya tayar da su to duk lokacin da mutun ya kama hanyar Allah to sai kuma ubangiji ya buda masa yayi ta ganin abubuwan alkhair alhasanatu min sawabil hasanati alhasanatu ba'daha to kaga kai aikin kware to wannan aikin kwaren shi kuma zai haifar maka da wani aikin kware din wannan shine sunnar ubangiji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم واشد تثبيتا اذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما دا sun yi aiki da abin da muke fada musu ake musu umarni da shi da ya zama masa alkhairi kuma ya zama musu dalilin kafewar zuciyarsu tsayawar zuciyarsu akan gaskiya اذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما دا sun yi haka kuwa da mun ba su lada gwaggwaba daga wajen mu ولا هديناهم صراطا مستقيما da kuma mun nuna musu hanya ta farki madaidaici shi yasa kullun addu'a muke nan a sallah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada ka ji cewa kai ka shiriya don haka baka buƙatar sabuwar shiriya a'a kullun dan adam cikin buƙatar shiriya yake domin fafutuka ce tsakanin runduna ta ubangiji da runduna ta shaytan yadda mala'iku suke kokarin su sanya san alkhairi a zukata haka nan su ma shaidanu suke kokarin su farauci waɗannan zukata saboda haka dan adam a tsakankanin waɗannan abubuwa biyu yake don haka kullun kokari yake ubangiji ya taimaka masa to mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na roƙon Allah ya taimaka masa ya gane gaskiya ya aiki da ita wannan shine ya taka matakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka ji cewa kana buƙatar taimakon ubangiji a cikin dukkan komai hatta bautar Allah da kake kana buƙatar ubangiji ya taimaka maka akan wannan bautar Allah din da kake baka jin cewa kai bautar da kake yi din nan kai kake wa kanka a baka da minna da zaka ga ya ubangiji ya munnuna alayka an aslamu la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman saboda ubangiji shike da minna akan ka kullun shi kake kokari ya kare shiryar da kai ta farki madaidaici Allah ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufe zukatan waɗanda suke al mu'tadina masu ketare iyakoki sannan Allah ce thumma ba'athna
min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin
نعم Allah madaukakin sarki sai ya nade mana duk tazarar da take tsakanin waɗancan manzanni ko tsakanin Nuhu da Annabi Musa. Ubangiji ya nade tazarar yace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan, zaka duk ba ka labarin manzannin ba, sai aka dai nuna maka cewa sun ƙaryata annaba wanda Allah ya aiko, kuma Ubangiji madaukakin sarki ya yi ɗabi akan zuciyarsu, wanda ƙarshe al'amarinsu ya kasance halakarwa ne. Sai Ubangiji ya gangaro zuwa ga ƙissar Annabi Musa, domin a nan Ubangiji yana so ne ya ba ka labarin manya-manyan annabawa da aka yi da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu. Don haka sai aka naɗe maka tazarar da take tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Musa alaihi salam. Sai kuma aka da faɗo ƙissar Annabi Musa alaihi salam. Ƙissar Annabi Musa alaihi salam za mu ga ta yi ta maimaituwa a cikin Alƙur'ani gurare daban-daban. Kusan babu wani annabi da aka maimaita ƙissarsa a cikin Alƙur'ani kamar yadda aka maimaita ƙissar Annabi Musa alaihi salam. Saboda akwai tashabuhi, akwai kamanceceniya mai ƙarfi tsakanin Annabi Musa alaihi salam da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ta yadda Annabi Musa alaihi salam risalarsa ita ce farkon risala wacce ta zo da nizam, tsari na rayuwa ka co kam dungurungum sauran risalar da aka yi. Annabawa duk da suka zo da manzanni a baya sukan zo su yi kira mutanensu zuwa ga tauhidi, sukan zo su kira mutanensu su bar shirka, sukan zo su gyara musu wasu mu'amaloli da ba su da kyau. Sai lokacin da Annabi Musa alaihi salam da ya zo ya samu wata gwamnati ce wacce take tsaye da kafafuwanta, wacce ta cika duniya da jabaruti a wannan lokaci, ta cika duniya da ta'addanci da zalunci da keta alfarmar bil adama. Saboda haka Annabi Musa ya zo da tsarin da zai kawar da wannan gwamnatin ne gaba daya domin a shimfiɗa gwamnatin Allah. Kaga ashe kenan risalar da ya zo da ita irin risalar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Saboda haka Annabi Musa alaihi salam Allah ya ware ambatan bi'isarsa a nan, ya ware ambatanta bayan da ya ce ya aiko manzanni wanda Annabi Musa ya shiga cikin manzannin, amma kuma Ubangiji ya sake waro shi da Annabi Harun ya ambace su domin kasancewar bi'isarsa ta kasance inqilaban, kanat inqilaban azima, juyi ne babba wanda aka samu, canji ne babba da aka samu a tarihin shari'o'i da kafa dokoki a duniya. Dokar da ba dan adam ne ya tsara ta ba, Allah madaukakin sarki shine ya tsara ta. Kuma Annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi domin a zo a kafa wata al'umma mai zaman kanta, domin a zo a raya addinin da ya riga ya mutu, shine addinin da annabawa da suka gabace suka zo da shi. Ya zo domin ya kawo gyara ga aqida wacce ita ma ta lalace, ya zo ya kawo gyara ga mu'amaloli waɗanda suka lalace, ya zo da dukkan abin da al'umma take bukata domin ta rayu. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ambace shi, ya ware shi da ambato bayan ya ambaci manzanni a dunkule. Yace thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna, sannan sai muka aiko da Musa da Haruna min ba'dihim, bayan waɗannan manzanni da suka wuce. Allah ya aiko Musa, ya aiko Haruna. Annabi Musa shine wanda yake dauke da risala ta asali, Annabi Haruna kuma mai mara masa baya. Waj'alni waziran min ahli Haruna, kamar da yace a bani wani waziri wanda zai mara mun baya ya taya ni wannan aiki, domin aiki ne gagari. Fuskantar gwamnatin Fir'auna a wannan lokaci aiki ne babba, ce to yana buƙatar wani waziri da zai mara masa baya cikin danginsa. Wanda daga baya Allah yake cewa qad utita su'laka ya Musa, an baka abin da kake so, an baka roƙon da kake, addu'a da kai an karɓa. Ubangiji ya ce wa Annabi Musa da shi da Annabi Harun su je, izhaba ila Fir'auna, ku je gurin Fir'auna, ku duka biyun Allah madaukakin sarki ya aiko ku, ku je ku sami Fir'auna. Fi ila Fir'auna wa mala'ihi, zuwa ga Fir'auna da kuma mala'ihi ƴan tawagarsa, manyan gari waɗanda suke su ne masu faɗa a ji, dattijan gari. Duk inda ka ji kalmar mala'u to tana nufin waɗanda suke manya masu cika ido da haibarsu. Kalmar mala a yamla'una uyunan nas min alhaiba, haibarsu tana cika idon mutane, kowa tsoronsu yake ji. suke fada a ji suke hadawa a bari to galibi duk yadda shugaba ya kai ga jabaruti ba zai iya mulki ba sai da irin waɗannan sai ya samu haɗin kan manyan gari shi yasa wani lokaci in kaga ana barna